ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يهتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بكوي غوات رمضان هجرة دبو دا تاريه هدو دا أربعين دا بكوي وان ديزو أشرين دا هدو غوات بيو دبو بيو دا أشرين دا شدا منا نن أتكين سورة البقرة زا متاش آية تاري بيو دا سبعين دا أكو. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
الله سبحانه وتعالى أتكين ونن آية واتتنا أتكين آيو يند ستي فيتي واد بينا و نيد زاء بايد صدقا دتي مكو دو من كرفف الدين الله دكما كرفف باين الله. آيو يند ستي قبات ونن sun yi bayani akan kashi-kashi na mutane dangane ga masu bayarwa, sannan ta yi bayani kashi-kashi dangane ga abin da za a bayar, sannan aka yi bayani kashi-kashi dangane ga halin da za a bayar, sannan aka yi bayani akan zamanin da za a iya bayarwa a kowane zamani, sannan kuma nan Allah Ta'ala yana kasa mana kashi-kashi na waɗanda za a bawa. Kenan bayarwa tana da rukunai guda biyar. Na farko, akwai mai bayarwa, shine wanda Allah ya wadata shi da abin da zai bayar. Na biyu, akwai wanda za a bawa, shine wanda yake da bukata dan gane ga abin da za a bayar din. Na uku akwai za a bayar din. Na uku akwai shi kan kansa abin da za a bayar din, me za a bayar, wa za a bawa, wa zai karba. Na uku shine ko na hudu shine dan gane ga yanayin da za a bayar din. A fili za a bayar ko a boye za a bayar, da daddare za a bayar ko da rana za a bayar, wato zamani da lokaci da gurin da za a bayar din. To sannan kuma wannan rukuni na biyar shine Allah yake bayyana mana irin mutanen da za a bawa. Su mutanen da za a bawa kashi kashi ne. Akwai wanda a zahiri da ka ganshi kaga talaka, a zahiri da ka ganshi kaga mai bukata, a zahiri da ka ganshi kaga mai larura, a zahiri da ka ganshi ka san wannan yana bukatan agajin gaggawa, watakila saboda ramar jikinsa ko saboda tauyewa fuskarsa ko kuma saboda raggar da ke jikinsa na tsimbokarai, rigarsa ta gaji, shi ya gaji, akwai alama a zahiri da zaka gane wannan lalle yana bukatar a taimake shi. Sannan wani kuma zaka ganshi bulbul, ka ganshi da sabuwar riga fes amma kuma yafi wancan din bukata, shi ya boye bukatar tasa, ba za a gani ba sai an yi la'akari da kyau za a gane mutumin nan, wato mutum ne da baya san a gane ba shi da shi, ba mutum bane mai roko, ba mutum bane da wato yake nuna bukata, amma kuma yana da tsananin bukatar. Eh, yana da iyali ko yana cikin wata larura babba, amma jama'a za su ganshi gashi kosasshe bulbul, kuma ga riga sabuwa ya sa, amma kuma talaka ne. Watakila sabon shiga talaucin ne, shi yasa ba a gara ma ba, ba a ga kecewar riga ba. Watakila kuma wani yanayi ne ya zo masa na gaggawa wanda yake bukatan a bashi. Watakila kuma irin mutanen nan ne masu tsantseni waɗanda ba sa bayyana cewa suna da bukata. Sai Allah ta'ala ya karkasa mana su. A can ya gaya mana watu'utu hal fuqara, kuka miƙa ta zuwa ga mai bukata, ashe ɗaukan sadaka a kai ta wurin mai bukata shi ma yana cikin haƙƙin shi wanda zai bayar. In kana da hali ka ce zauna a gida in kawo maka, ya fi ka ce zo ka karɓa, in akwai halin kai masa gida. Amma wani ya fifita ya zo ya karɓa ɗin domin shi ma ya shiga da ita da daddare ba tare da maƙota sun san abin da aka ba shi ba. To saboda haka akwai tantance wannan. To anan sai Allah ta'ala ya gaya mana siffofin masu bukata amma kuma masu kamewa, ya siffanta su da siffofi guda shida. A cikin wannan aya akwai siffofi guda shida na waɗanda suke da bukata amma ba za a gane bukatar ba, waɗannan abubuwan guda shida sun lullube abinda za a gani na fili. Sai Allah yake ayi amfani da basira, ayi amfani da hikima, ayi amfani da la'akari wajen tantance waɗanda za a bawa masu bukata a fili da waɗanda kuma ba a ganin bukata a zahiri. To a can an gaya mana cewa shi wanda zai bayar shi ma kashi-kashi ne, to nan mai karɓan ma kashi-kashi ne. Akwai wanda zai bayar muka ce daga halal ɗinsa, kuma ya bayar da mai kyau, kuma ya bayar saboda Allah, wannan shi Allah ya fi so. Ka bayar da mai kyau ko mai yawa, kuma ka bawa wanda ya cancanta, kuma ka yi saboda Allah, kuma ka bayar da mai kyau kuma daga halal ɗinka, wannan shi ne aka fi so. Sannan na biyu shi ne wanda zai baka ya yi maka gori, ya cutar da kai, ya kuma yi riya, ya nuna wa mutane ya bayar, sannan kuma ya bada mara kyau, sannan kuma ya cutar da wanda ya bawa. Sai kuma wanda shi kuma shedan ya riga ya tsorata shi, ya firgita shi cewa kada ya bayar, in ya bayar ma wato zai yi asara ko zai rasa ko kuma zai talauce ko zai tsiyace ko abin hannunsa zai kare, don haka shi ba ma ya bayarwar, ko zai bayar cikin ɓacin rai da damuwa, zai bayar yana yi yana gunguni, yana yi yana zumɗe, yana yi yana ɓata rai, saboda shedan ya riga ya tsorata shi. Insha Allah ta'ala yace ita wannan sadaka za a bayar ta ne lil fuqara, zuwa ga masu bukata. Waɗannan masu bukata akwai fakiri akwai miskini. Shi fakiri shi ne wanda yake da tsananin bukata, shi ko miskini shi ne wanda yana da abun amma bai ishe shi ba. Misali mutumin da yake da mata biyu, yake da 'ya'ya biyar, yake aikin gwamnati ko aikin kamfani, ake ba shi 100,000. 100,000 a wata ga mai mata biyu da 'ya'ya biyar. nawa kenan kullun ya kai 2500 kullun na'am 3500 yanzu mutumin da yake da mata biyu yake da yaya biyar wata kila ma kuma gidan da yake ciki na haya ne kana bashi 1200 wata to da wanne zai ji da siyan ruwa ko da kudin wuta ko da kudin makaranta ko da kudin asibiti ko da kudin haya ko da abin da za a ci kullun ko da sutura a wannan 1200 ya zai iya rike mata biyu da yaya biyar da wuya a sati wani bai rashin lafiya ba to kuma kullun sai an ci akalla sau uku a ci da safa a ci rana a ci da daddare to me za a ci a cikin 3500 da yake samu kullun ma'ana albashinsa ko kuma allowance dinsa ko kuma kudin kodagonsa 1200 ne a wata kaga mai irin wannan yana buƙatar mafi karanci a bashi 300 dan ya zama kullun yana kashe 10,000 a gidansa sannan kuma ƙara masa 200 saboda magani da abinci da kudin makaranta sannan kuma ƙarshen shekara in ba gidansa bane mai haya zai zo ya tsaya kofar gidan ya ce ba ni kuɗi ko ka fito in samu kulli yanzu ma an daina samu kulli in mutum ka ki biyan kudin haya sai ya zo da me kafin ta cire masa kwanan gidan shikenan sai kawai a cire kwanan gidan a yanke wuta a yanke ruwa a cire kwano to kaga dole ka tashi an maka tsirara an bude sama in ana zafi ko ana sanyi ko ana ruwa ko ana kura kaga dole ka tashi to waɗannan abubuwa suna buƙatan a yi la'akari da wasu ba za ka ga buƙata a fuskarsu ba za ka ga buƙata a jikinsu ba amma kai tsanaki da rayuwarsu ka kalli abin da suke samu ka kulli yawan iyalansu ka kalli da yanayin da suke ciki akwai buƙatar ko mai roƙe ka ba ka ɗauki kuɗi gwaggwaɓa ka bashi wani kin ka kalli sana'arsa za ka san cewa lallai yana da buƙata daurewa yake yi jarin gaba ɗayan bai kai 1200 ba jarin da yake juya kullum kuma a ciki yake son ya fidda kuɗin makaranta ya fidda kuɗin asibiti ya fidda kuɗin haya ya fidda kuɗin abinci ya fidda na sutura watakila ma an yi suna har da na rago a cikin wannan kuɗin za a fitar to da za ka ƙara masa miliyan ɗaya jarin zai yi ƙwari jarin zai yi ƙarfi watakila in ya ci gaba da juyawa sai ka ga Allah ya sa alka akwai waɗanda su ba za ka ga ka akwai waɗanda su ba za ka gane ba sai ka yi la'akari sai ka yi amfani da hikima sai ka yi amfani da firasa shine Allah ya faɗi waɗannan siffofi guda wato shida siffa ta farko Allah ya siffanta su da al-fuqara masu tsananin buƙata ne wato shi faƙiri ya fi miskini in aka ce miskini da faƙiri to ana nufin faƙirin wanda buƙatarsa take da tsanani miskini kuma wanda yana da shi amma ba zai ishe shi ba amma aka faɗi miskini shi kadai to faƙiri ma ya shiga in ka ga faƙiri ba shi in aka faɗi faƙiri shi kadai ka ga miskini ma ba shi to da haka nan sai Allah ya faɗi mai tsananin buƙatar ai za mu ga annabi alaihi salatu wassalam ya nemi tsari da faƙaru amma bai nemi tsari da miskini ba ya ce Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka ka amshe ni talaka kuma ka raya ni a cikin talakawa amma da yanzu ce Allahumma ya uzu bika minal kufri wal faqari Allah ina neman ka tsare ni daga kufri da faqar da kafirci da talauci mai tsanani fadauci mai tsanani abun gudu ne don shi kusa mutum yake da bakin kofa ko yana bakin boda da kafirci insha Allah ta'ala ya ce alil fuqara da masu tsananin bukata allazina sufasu ta biyu kenan ta biyu allazina usiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su aka kange su aka dakatar da su a tafarkin Allah sun tsaya ba sa komai sai aikin karantarwa da karatu da fita jihadin yada addinin Allah da kare addinin Allah aikin su kenan akwai waɗanda sun wakafin kansu sun tsaye da kansu sun dakatar da kansu sun tare kansu ba sa komai sai karatu da karantarwa sai ilimi da ilmantarwa sai kuma aikin da'awa da aikin yada addinin Allah da wayar da kan mutane da kira zuwa ga zaman lafiya ilmantar da mutane aikin su kenan in suka ce za su tafi neman kuɗi su watsar da wannan to kuma za a rasa masu wannan aikin so da haka sai gwamnati ko al'umma ko 'yan kasuwa ko ma'aikata wani ya ce to ku tunda aikin ku karatu da karantarwa to ku tsaya akan wannan zan sa muku albashi ko zan samu hanyar da za a dinga ci da ku ana ba ku kuɗin littafi ana ba ku allowance kamar da makarantu da gwamnatin tarayya take kafawa na manyan jami'o'i ai kyauta ake bada karatu ko dan kudin da ake biya dan kadan ne ka kwatanta da private school to ka ashe yana akwai tsari da sai amma da makarantu a samar da cibiyoyi na addinin musulunci yadda jama'a za su zo su dinga karatun addini kyauta kai hadda qur'ani ka tafsiri ka karanta qira'o'i ka karanta hadisi ka karanta musalawal hadisi ka karanta fiqh da usulul fiqh ka karanta fannin da'awa karantarwa da wa'azi da ilmantarwa da dabarun jawo hankalin mutane zuwa ga addini sai an riyaye ka ka goge halinka sun zama masu kyau dabi'arka ta zama mai kyau iliminka ya zama mai fadi mai yawa mai yalwa mai albarka halayenka kuma sun yi kyau sosai to sai a sike ka a ce ka tafi karantarwa ka tafi wa'azi ka tafi yada addinin Allah wannan saka kudi a irin wannan cibiya yana cin abin da zai wato ake kira zuwa gare shi shine usiru fi sabilillah wato an tsare su ko an dakatar da su ko an kange su fi sabilillah a tafarkin Allah cikin shari'a Allah cikin addinin Allah kun ga sifa ta biyu kenan ga su matalauta kuma ga su ba su da wani aiki sai karantarwa ilmantarwa yada addini kara addini da kuma aikin alkhairi sannan sifa ta uku la yastati'una darban fil ardi Allah ta'ala ce ba sa iya kuma samun iko na su tafi kasuwanci a ban kasa wa akharuna yadribuna fil ardi ad-darbu shine as-sa'yu mutum ya tafi nema ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar sana'a ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiyo ko kodago ko harkar aikin gwamnati ko wani abu shi zai iya din amma in ya tafi kuma za a rasa wanda zai yi wannan aikin daka shi ya tsaya ya tarewa musulunci ya tarewa musulmi kamar yadda faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana da dan uwa shi yana zuwa kasuwa shi kuma dan uwan nasa yana zuwa makaranta shi baya zuwa ko ina kullun yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-suffa kawai karatu yake yi aya ta sauka ya haddace hadisi ya sauka ya haddace amma manzon Allah tambaya ya haddace tambayar in annabi ya bada amsa ya haddace amsar yana kallon manzon Allah kawai ya ga mai manzon Allah yace mai manzon Allah yayi me aka yi a gaban manzon Allah bai hana ba yana haddace mana addini da shari'a shi kuma dan uwansa yana kasuwanci ya je kasuwa ya nemo sai ke daukar nauyin bai zuwa makarantar wani lokaci sai shedan ya fara nuna masa to shi fa wannan yana zaune kamar baya komai kai kana kasuwanci kana daukar nauyin sa sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah dan uwana yana gabanka yana karatu ni kuma ina kasuwanci ni nake daukar nauyin sa sai ce la'allaka turzaq bihi mai yiwa saboda shi ma Allah yake maka arziki mai yiwa saboda shi Allah yake wadata ka mai yiwa bashin da kake ne Allah yake kara maka hanyoyin samu saboda haka dan ka dauki nauyin almajiri yana karatu ko ka dauki nauyin alaramma yana koyar da qur'ani ko ka dauki nauyin malami yana da'awa yana wa'azi yana ilmantarwa mai yiwa saboda shi ne Allah yake kara maka arziki yake kara maka wadata yake tsare dukiyarka yake tsare ka daga makiya saboda haka kada shedan ya zo ya hana ka wannan wasu kuma daga cikin sahabbai sai su hada biyu su zo makarantar su je kasuwar mutum sai ya zama ya ware lokacin zuwa makaranta da lokacin zuwa kasuwa ya zo da safe zuwa azhar ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwasa ilimi da karatu bayan azhar sai ya tafi kasuwa wani kuma ya tafi kasuwar da safe bayan azhar sai ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har sallar isha har sai manzo Allah ya shiga gida shi ma sai ya tashi ya tafi to duk abin da aka yi a ranar ya haddace ya kiyaye ya rike wani ya tambaye shi ya ce ra'aitu sami'tu na ga manzon Allah na ji manzon Allah ga abin da na gani ga abin da na ji to wasu kuma sai suka ga ai idan na tafi kasuwa da safe to abin da aka yi da yamma ban sani ba in na tafi da yamma abin da aka yi da safe ban sani ba to sai mutum biyu su haɗu sai su ce to yanzu mai wata dabara ni da kai mu haɗe kasuwancinmu kana sai da mai ina sai da gari sai mu haɗe a rumfa ɗaya sai ka zauna mana kai mana ciniki gaba ɗaya yau kai ka wuni a kasuwa ni kuma yau in wuni a makaranta sai mai majalisi mahaɗa in yamma ta yi ka dawo daga kasuwa ni kuma yamma ta yi na dawo daga makaranta sai mu haɗu a wannan mahaɗa to kai mai aka samu a kasuwa kai ko mai aka samu a makaranta shi sai ya gaya masa duk abin da ya faru tun daga safe har yamma yau je kan muna zaune wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza ya bashi amsa kaza ya zo da aya kaza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kaza a gabansa ko ya ce kaza ko ya yi kaza ko an yi kaza duk ya haddace sai ya gaya maka kaga ya samu ilimin ranar sai ta kai kuma kasuwa fa sai ce eh an yi cinikin garinka kaza an samu riba kaza an yi cinikin mai na kaza an samu riba kaza to sai a raba ribar sai kuma a juya wanda yaje makaranta din jiya shi kuma sai ya tafi kasuwa gobe shi kuma wanda yaje kasuwa din shi kuma sai ya tafi makaranta shi ma sai ya je ya zauna musu kaga sun yi dabara sahabban annabi da basirar su da hikimar su da kimiyar su ba su rasa karatu ba ba su rasa kasuwanci ba shi yasa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya wafati mutane duk suka tafi kasuwa ga masu karantawa a masallaci sai abu huraira ta yi tafi kasuwa yace ya ku jama'a yan kasuwa ku je masallaci gashi can ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba sai kowa ya rufa kantinsa sun dauka wani makudan kudi ne ko ta dukiya ce aka dinga rufa kantina ana ta tafiya aka cika masallaci sai suka kawai wani yana ta karantar da hadisi wani yana karantar da qur'ani suka ce ya Abu Hurairah ta aina ma kulta lana ka ce mana ana raban gado masallaci mun rufa kasuwa mun zo masallaci mun ba ga komai ba sai masu karatu da masu karantarwa ita ai shine wannan shine gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa su ba gado ba sai gadon ilimi al-ulama warasatul anbiya al-anbiya lam yawrisu dinaran wala dirhama inma warasul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafiq yace annabawa sun ba gadon ilimi ne wanda yaje ilimi na qur'ani ya iya qur'ani ya ƙwarya qur'ani ya san ma'anar qur'ani ya san fassarar qur'ani ya kuma karanci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa to wannan shi yayi ilimi din ragowan ilimin muka waɗannan suke takewa baya saboda haka kun ga wato wannan sifa kenan ta uku la yastaiuna darban fil ardi ba dan ba za su iya ba sai dan sun shagala da wani aiki na addini an ce waɗanda suke ake magana kan su ahlus sufa sun kai su 400 ba inda suke zuwa suna nan kawai suna jira a ce aikin Allah ya tashi tafi suna jira aya ta sauka su haddace suna jira faɗa hadisi su haddace sun yi kaura daga garuruwan su ba su da iyali ba su da gona ba su da kasuwa ba su da rumfa ba su da wani guri da suke zuwa face sun zauna kawai suna haddace addini suna wato koyawa mutane addini duk wanda yazo sai ya musu tambaya wanda yazo neman ilimi sai su koya masa ilimi to wannan shine siffa ta nawa siffa ta uku siffa ta hudu ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi wato wanda bai san halin su ba shine jahil anan wanda ka jahilci mutum ba jahili na rashin ilimi ba wanda bai san halinka ba bai san dabi'arka ba bai san yanayinka ba to sai ya dauka kai mawadaci ne saboda kamewa wanda bai san halin su ba in ya gansu face face ya gansu rigarsu mai kyau ya ga babu alamar wato jin jiki a tare da su sai ya dauka wadatattu ne ba kuma wadatattu bane kamewa ce ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi saboda kamewar su da rashin roko da rashin zubar da mutunci da kimar su wanda bai san su ba bai san halin su ba sai ya dauka wadatattu ne ya hasabuhumul jahilu aghniya kaga kuma Allah subhanahu ta'ala su da fukara amma kai sai ka dinga musu kallon mawadata irin waɗannan mutanen sun fi shan wahala a wannan zamanin yanzu to yanzu mai bukata ma ba a bashi ba balle wanda ma sai ka je ka bincika ka gano shi cewa yana da bukata akwai mutane da yawa suna nan sun mutu ba abin da ya kashe su sai yunwa sun mutu ba abin da ya kashe su sai ciwo suna da ciwo amma suna jin kunya suna jin nauyi su je su tambaya yanzu a ce wani mutum ya zo masallaci ya damu yana cikin damuwa yana son ya bara an idar da sallah sai ya miƙe sai ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ya ga duk an zura ba ido kawai sai ya zauna ya fashe da kuka to bai iya ba bai saba ba ya rasa bai zai ce kawai sai ya zauna ya fashe da kuka sai liman ya ce to wannan fa da kuke gani irin su ne Allah yake faɗa alqur'ani yana da damuwa amma bai saba roko ba wani ko saboda ƙwarewa ma ya maida abin business in ya miƙe in ya fara kai daga jin yadda yake shirya maganar ka san wannan ba ta mabukaci ba ne ta business wallahi tafiya ce ta kawo ni zan yi gabas to sai na tsaya a can jakata tana daidai can da wayata za ka dauke na sa caza a can wato sai wani ya dauke saboda haka kaza wani ma da muka taba samu hanta ya samu sai dandaka ta sai ya sa bandeji ya daure ta sai take tsatsafo da jinin jikin hantar to ka gani za ka dauka sabon gulando ne yana tsatsafo da jini sai kuma ya samu sanda yana dogarawa yazo office din mu yace ga ciwo ya samu kuma ga larura gawaye akwai dan hizba mai la'akari sosai sai ce shi bai da mutumin nan ba yace to baka da shi ba ya za a yi abe ba shi sadaka yace a a ai saboda tunda yazo hizba haka mata wajen amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kikenan suka ce wannan ciwon naka yaushe kaji ai naka ji yaushe aka ji asibiti waye daure to ga wannan shi ma jami'in lafiya ne bari ya akwance ciwon ya duba ya ga me yake faruwa ha da zaji yace a ba komai yayi nan za ma ana kwancewa sai ga kafa sumul kawai hanta ya dandaka ashe wan an dandaka hanta aka daure ta za ta dinga tsatsafar da jini shi dabarar da yake nan akwai kuma wanda shi kuma ciwon gare shi na gaskiya amma an kace masa tashi mu je asibiti ba zai yadda ba saboda ciwon shine jarin idan ka warkar da ciwon yana nan ka ganshi zaka abin tausayi yana zama a wata danja ga gulando mai munin gani yana kudaje yana bi yana fifita in kace masa to yanzu kai tashi mu je asibiti sai ce ayya jaje an ce kafar sai dai a yanki shi kaza 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 ba zai so wannan ciwon ya warke ba domin wannan ciwon shine jarin kuma da shi ake business akwai irin waɗannan akwai wanda zai zo ya shirya a nan ya ce kaza a wannan masallacin a tara masa ka ganshi a wani guri ya canza kuma wani kalar abin can ba a tara masa akwai mace aka gano sai ta ɗebo yara ashe haya yaran take ɗaukowa da na goye da na hannu da na waye sai ta zo bakin titi irin 10 dare din nan lokacin motoci sun fara karanci sai motocin masu arziki da manya zaka dinga gani na haya sun ragu sai ta zo bakin titi wajen danja sai ta tsaya shikenan tana kuka cewa mijinta ne ya mutu ya bar ta da marayu kaza 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 ita ma da aka bincika sai aka gano ashe yaran karbo su take haya su ma iyayensu akwai abin da za a ba su da yamma in an koma gobe da safe akwai wacce muka gani ma uniform ta dinka ma yaran ta dinka musu uniform ta zo bakin hanya tana cewa koro su aka yi daga makaranta babansu ya rasu kudin makaranta za a biya da irin waɗannan wasu sun riga sun goge sun iya wata ran kace zaka dakkaka ka zurfafa ma sai ka hana mai gaskiyar bisa wata ran kawai ka kauda kanka ka bayar kawai amma an kace wata ran sai ka gano cewa lalle wannan ba business yake ba bukata ce ta sa yake wasu na nan sun maida wani ma ta haka fa yayi gida yayi mota yayi waye akwai su wanda aka bincika aka tara har gidaje gare shi amma zuciyar ta mutu da wannan barar yake tarawa akwai wanda za a buge shi mota ta buge shi a zo ana kokarin yunkurin daukar sakai shi asibiti wajen ciccire tsummokaran nan sai kaga wani kullun kudi dubunnai sun fado daga jikinsa akwai wanda sun maida bara business sun maida kaskan da kansu har zuciyarsu ta mutu ko sun samu din ba za su iya dena wannan abin da suke na bara ba akwai kuma masu bukata ta gaskiya wanda ba ma sai ya sa yagaggiyar riga ba sai ya sa bakinsa ya bushe ba sai ya tafi yana kuka ba sai ya karkatar da murya ba sai ya dauki sanda ko ya sa ciwo ba in kai la'akari da kyau ka kalli nauyin da ke kansa da yawan iyalansa da abin da yake samu kai ka san wannan yana jin jiki kawai ya iya fada ne irin waɗannan Allah ya ce ka amanta da su a dinga bincikowa kai mai arziki in zakai kyauta ka bawa waɗanda kake ganin ga su larurarsu a fili take Allah kuma ya ce ka duba kuma waɗanda larurarsu ba a fili take ba sa nunawa kai zaka binciko da kanka ka ce kai wani in aka yi la'akari da shi to ma nawa yake samu ga nauyin da ke gabansa ga yawan iyali ga yawan yara ga kaza ga shi yana ta kokarin nema amma abin da yake samu kai da gani ka san baya isassa yana bukatar agaji da taimako ko a karfafa jarinsa ko a karfafa samunsa ko a karfafa ko a rage masa nauyi a dauki nauyin iyalansa wasu je su cigaba da karatu amma masa wannan an taimaka masa to irin waɗannan su ne Allah ta'ala ya shigo da su kun ji siffarsu ta nawa kenan siffa ta nawa ta hudu sai Allah ta'ala ce ta'arifuhum bi simahum za ka gane su da alamarsu akwai wata alama da suke da ita wacce za ka gane ba za ka ba alama ce ta fili ba sai ka yi amfani da basira sai ka yi amfani da zaka'i sai ka yi amfani da hikima shi sa aka wani littafi sunansa al-azkiya mutane masu kaifin hankali da kaifin basira wanda za su iya gane mutumin da yake da yagaggiyar riga a fili amma kuma wani mawadaci ne, da kuma wanda yake da sabuwar riga a jiki amma kuma mai bukata ne. So wannan ba zai dau hankalinka cewa sai kaga mutum ya jigata sosai, dan wani shi baya ba da taimako sai ya ga jigatacce mai yagaggiyar riga, mai bushashen jiki, mai bushashen lebe, mai jigunguzuzun kai, mai dauda da kazanta, to sai ya ce wannan yana da bukata. To tunda jama'a sun gano irin wannan kuke bawa, to sai su mai da kansu irin wannan dan su karba. Wani shi kuma ko me zaka bashi a duniyan nan ba zai roke ka ba, ko ba zai daka gane ba, kullun sai ya wanke rigarsa ya tafi nema. Wani ba zaka ganshi da mota, wallahi amma yafi wannan mai maka baran bukata. Akwai wanda yace mu, yace kaga malam motar nan da ka ganna shiga ita ce rufin hakika nake shiga kasuwa. In jama'a suka ga babu motar nan, babu rigar nan, to ko hulɗa ba za a yi da ni ba. Su da ka wannan rigar da wannan din ita ce rufin asirin a ci gaba da kasuwanci, da kai a baka kaya, ha a karɓi kaya a hannunka, ka je ka ce wani ba ni trela guda ya baka, don ya ganka da mota, ya ganka da sabon riga, bai san cewa sabon rigar da mota su kaɗai suka rage maka ba. Ya baka trela ka siyar, ka ɗau kuɗin dillancinka a kai ka kai masa. Da zai ga cewa babu wata a ƙasa ka zo, ba zai ɗauki trela guda ya baka ba, don in ka ɓata bai san inda zai nemo ka ba. So da haka wani ɗan kasuwa ne zaka ga ya daure da sabuwar riga da sabuwar mota, amma sabuwar riga da mota kaɗai suka rage masa a duniya, su ma kuma an riƙe su ne saboda jama'a su suke gani suke siye da siyarwa da shi. Da har da babu su a gari ƙasa ta keke, aka ga ta yage, ya zo ce ban trela ɗaya, ka ce to ina kuka dawo gobe, ba zai yadda ya business da shi ba. Saboda haka ya yi wannan ne don ya kare mutuncin kasuwancin da sana'ar, kuma a ci gaba da gurgurawa da shi haka. Shine Allah ta'ala ya ce ta'rifuhum bisimahu la yas'aluna an-nasa ilhafan. Ga wata sifar su kuma, Allah ta'ala ya ce ba sa tambayan mutane da naci. To malamai suka ce ana akwai alqaid, akwai kuma almuqayyad. Alqaid aka kore ko almuqayyad aka kore? Ma'ana ba sa tambaya kwata-kwata, koko suna tambaya din amma ba sa naci a wajen tambayar. Sai malamai suka ce biyun aka kore gaba daya, da alqaid din da almuqayyad. La yas'aluna an-nasa ilhafan, ba sa roƙon mutane da nacewa. Ma'ana shi mafi munin roƙo shine wanda aka yi aka nace. To ba sa yin munin roƙo irin wanda za a hada da nacewa, da haka ba sa yin roƙon kenan kwata-kwata. Kenan Allah ta'ala anan ya siffanta su da cewa ba ma sa roƙo, kuma in suka yi roƙon ma ba sa nacewa. Kenan ya kore roƙon, ya kore nacewar. Ba wai ya tabbatar da suna roƙo ne amma nacewa ne ba su yi a lokacin roƙon ba. Domin da suna roƙo, nacewa ne ba su yi, da Allah ta'ala ba zai ce yasabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuj ba. Da haka wannan jumla ta baya ta nuna mana jumla biyun aka kore musu gaba daya. Ba sa roƙon ko ba sa naci. Ba sa hadawa da naci da roƙo, kenan wato an kore musu duka biyun kenan. Shine Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin, abinda kuka ciyar na alkhairi wato na dukiya ko na abinda ake bukata, fa inna allaha bihi alimun. Allah yana da cikakken sani, hakika Allah yana da cikakken sani da wannan abun. Ku kome kuka bayar, ko kadan ne, ko mai yawa, ko a fili, ko a boye, Allah ta'ala yana da cikakken sani da wannan abun, kuma zai muku sakayya akai. Kaga kenan waɗannan sufofi guda shida da Allah ta'ala ya faɗa na waɗanda suke da alamar kamewa, wanda talaucinsu bai bayyana a fili, fili ba saboda kamewa ko saboda hakuri ko juriya. To Allah ta'ala ya faɗi wannan siffa shida, ba wasu an samu shidan gaba ɗaya ba. Za a iya samun wasu daga ciki ko biyu ko ɗaya ko uku, ma'ana ba sai siffa shidan ya sun cika sannan za a taimaka musu ba. Kowace aka samu daga ciki ana iya taimakon mutum. Amma Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa wato ba talaka ba ne wanda wato loma take mai da shi, ko loma ɗaya ko loma biyu, ko dabino ɗaya ko dabino biyu. Sai ce a'a, shi talaka shine wanda baka samun wata wadata da za ta wadatar da shi, kuma ba za ma a lura da cewa yana da bukata ba, balle a yi masa sadaka ko baya tambayan mutane komai. Wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito, Bukhari ma ya rawaito shi, mai lamba ta 103 a cikin Muslim, mai lamba ta 4539. Sannan kuma sahabbai sun tambaya annabi alayhi salatu wassalam dangane ga wato hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i yake cewa mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tara ko mu takwas ko mu bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ku zo ku yi mun chaffa suka ce ya rasulullah akan me zamu maka chaffa mubaya'a sai yake ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da abokin tarayya ku kuma ku dinga yin salloli biyar sannan ku yi biyayya ga shugabanninku akan abin da bai saba wa Allah ba kuma kada ku roki mutane komai to suka ce su kadai ne suka cika wannan sharadin na karshe kakku tambaye mutane komai ɗaya daga cikin su yace naga waɗannan mutanen da suka wa annabi wannan alƙawarin ɗaya daga cikin su yana kan raƙumin sa ko dokin sa ko alfadarin sa yan bulalar da yake kora raƙumin za ta tubuce a ninsa ta fadi ba zai ce wani mi komun ba sai dai ya tsaida raƙumin ya sako ya dauka wai dan ka a ce ya roki mutane wani ni komun kadai ma ba sa yi balle su ce suna da bukata a gurinka dama an ce a da kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya fada masu bayarwa suna da yawa masu bukata sun yi kadan yace za a zo zamanin da kuma masu bayarwa za su dawo yan kadan masu bukatar za su zama
yawa
ainihin wato da yawa to kamar wannan zamanin masu in kana bayarwa to ka dinga ganin masu bukata ke masu bukata sun fi yawa kuma a wasu lokutan ma wani sakafar ya bayar yafi sakafar wato sakafar ya karba yafi sakafar ya bayar wato an wayi gari mutane sun fi kaunar karba fiye da bayarwa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hannun da ke bayarwa yafi daraja akan hannun da yake karba ko al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla sai ce hannun da ke saman shine mai bayarwa hannun da ke kasa shine mai karba to mutanen da sun fi sha'awar su zama su suke bayarwa da haka kowa zuciya yake ya bayar ba zuciya yake a bashi ba in kaga an baka ka karba to sai in akwai larura amma kowa so yake ya bayar to yanzu kuma masu son su karba sun fi yawa akan masu son su bayar wani ma ya cancanci fa ya bayar amma sai ya shiga layin masu karba yana da halin da zai bayar amma ana raba sabil sai ya shiga layi in kai magana sai cewa zai bar banza ba zai babbaci saboda zuciyarsa ta mutu ya riga ya saba da wato ainihin a karba shi yasa zamu ga akwai hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tur da mutumin da ya mai da kansa mai roko ko ya mai da kansa mai tumasanci dama an ce hanyar mutuwar zuciya guda biyar ce na farko tumasanci na biyu maula na uku bara na hudu ne roko na biyar kuma nuna halin da ba shi da kyau ga mutane don su ga cewa kana da bukata su baka in muka dauki na farko tumasanci su masu tumasanci su ne su mafi yawansu abokan masu kudi ne sai su zo maka bayan ka taso daga kasuwa sai zo su ce kai ayi alaji abokin nan naka fa ya ci kasa sai ka ci a zauna shi kullun dan kasuwa yana son ya ji abokinsa yayi baya to su sai su kawo maka wannan labaran kai kuma ka wannan labaran kai kuma kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama sai aka kawo abinci ai alajin duk kasuwan fa baka maka wato in ka kula da kyau za ka ga wani yanzu kasuwarsa ba ya sai da rufan nan ta baya ba ai ɗayan ma kusa sai da ita wata kila ba kai ne zaka siya kuma in ka kula yanzu order sa tayi kasa ai yanzu duk aka sai mutum ya dinga jin dadi ana zuga shi ana kushe yan kasuwa to su waɗannan masu tumasanci in suka gama maka wannan labarin sai ka kawo wani abu ka ba su sai ka ce ya gobe za ku dawo ku za mu dawo alaji to akwai kuma na masu mulki shi kuma mai mulki zai ji ai da fiya kaza ta kusa mutuwa ai wani ma kaga ya fara takarar nan ai ya fasa sai ta zauna su ma sai an gama mulki kan shugaba ya gaji sai su zo su zo abokan hira na karshe sai a zauna ta kawo masa ai wani da ai ba wani da ba mai gida yanzu baka ai wani ai an dinga kushe mutane ana kukkushe ana nuna wani ya fadi wani ya ci kasa wani ya sallama wani ya tsallaka wani ya gudu wani ya dawo wani ya jika wani ya shantara da gudu wani ya kasa kaiwa sai kuma kana jin daɗin labaran waɗannan faɗaɗɗun da watsatsun da zubabbun da tarwatsatsun duk a nuna an tarwatse ko a nuna duk kai ake bi ko duk kai ake so ko duk kai ake goyon baya ku duk garin nan naka ne, ku duk jama'an nan taka ce, ku duk hannun nan da ake hakan nan, to kai haka ake fa ba haka bane. Saboda haka ƴan ziga masu mulki da ziga masu kuɗi, yanzu malamai ba su da irin waɗannan, wani malamin shi ma yana so a zo a kukkushe wasu malamai a gurinsa. Sai zauna a zauna da cikin aiwa da kagai bai iya nahawo ba, kai kwa ka iya, bai iya sarfa ba ka iya, bai iya balaga, bai da ilimin hadisi amma kai kana da shi. Wani kaga ai shi kira'a sa ba bata zauna sosai ba, kai kwa kira'o'i 14 kake da su. Sai ji daɗi sai ya mai da su abokan hira, ta zagin malamai da abokansa da ƴan uwansa da na sama da shi na ƙasa da jere da shi, yana jin daɗi har su zama ƴan majalisarsa. Ai ta kushe kowa ana ɗaga shi ana ɗaga shi, ai kaji karatun ka yafi na kowa, kyau yafi na kowa, kai ai kai din ba na musamman ne. A ta kuce mutane ana ɗaga ka, to su ma malamai suna da irin waɗannan ƴan tumasancin. To malami yana da ƴan tumasanci, kaga ba zai karɓi gyara ba, ba zai ikhlasi ba, ba zai girmama kowa ba, tunda an ce masa ya fi kowa, an ce ya fi kowa iyawa, an ce ya fi shi kaɗai ne mai ilimi, shi takardunsa sun fi kowanne girma. To sai ka ga an lalata tunaninsa, an lalata zuciyarsa, an lalata aikinsa, an lalata mu'amalarsa da mutane. To ƴan kasuwa suna da su, malamai suna da su, sannan kuma ƴan siyasa ma da masu mulki da masu sarauta duk suna da irinsu. To wannan su ne masu me tumasanci. Akwai ƴan maula, shi ɗan maula ya ƙwararre ne, ya san lokacin da zai zo. Dama zai tambayi yaron gidanka yaya Alhaji ka san da yau yana cikin samu, saboda shi ɗan maula baya son ya zo lokacin da aka yi asara, baya son ya zo lokacin da kasuwa ba ta tafiya. Ya fi son ya zo lokacin komai yana tafiya. Sai ya zo ya yi maka maula. Wani ya iya maularsa a kan yara ne, a kan makaranta ne, a kan gida ne, a kan kasuwa ne, a kan waye. Ya dai san wani abu na tausayi wanda zai kama zuciyarka. Shi kuma ɗan maula sai har da shi ƴan gidanka gaba ɗaya da sunan matanka da iyalinka. Kana fitowa ta ina su Ahmadu da wannan ban ga Allah ya koda shi ba. Sahajiya suna lafiya ko, to ita uwar gida ita ma, to haka ina mara lafiyar na, ashe ya samu lafiya ko? Ka ji duk ya san danginka, ya san ƴan uwanka, ya san iyalanka, ya Hajiya ya jikin Hajiya kai, to alhamdulillah in tara sai ce kai Allah ji kan Hajiya. Duk yadda zai wato sai ka san cewa ashe wannan ma na kusa ne, ya ba san komai, duk ko tambaya yayi. To da haka nan da nan sai ka dace, to ai a masa kaza. To wannan shine wato dan me dan maula. To sai mai roƙo, shi kuma mai roƙo shi dama shi ne mai ziga, zai ce maka kai ne damusa, kai ne kura, kai ne zaki, kai ne giwa, kai ne karkan, da kai ne mugun dawa. Biya ɗauko dabbobin nan na dawa kaf ya haɗa ka da su, kuma ka ji daɗi, an ce maka karkanda, an ce maka mugun dawa, an ce maka ɗawusu, an ce maka ɓauna, an ce maka mugun dawa, an ce maka damusa ci da gashi. Allahu akbar. Sauran don mutum ya ji daɗi da irin wannan kirari da wannan washi da aka yi masa, sai ya kawo wani abu ya bayar. Wannan shi ne mai roƙo. Shi ne mai roƙo. To sai kuma mai raraka. Shi mai raraka mafi yawa daga ƙauye yake zuwa. Ya san yana da ɗan uwa a birni, sai ya ce a cashe masa gero kwano biyu, sai ya ɗauko kaza guda biyu. Kazan ma watakila ta makwacin zai ce kai za ni gaisuwa ɗan uwana, ba ni kajinka ba shi. Sai ya ɗaura kaji biyu, sai ya ɗan ratayo ɗan buhun hatsinsa, sai ya shigo birni. In ba ka nan zai koma da kazarsa. Sai ya ganka kun yi ido huɗu, sai ya ce a shiga wa da Alhaji wannan kajin, a shiga masa da wannan hatsin. To zan koma Alhaji, sai ya ce to kai ka koma haka, a yama na tsaya ina zuwa. To sai ya lissafa yana tunanin abinda za ka bashi zai wuce na kazan nan, zai wuce na hatsin nan, kuma a ciki zai fidda kuɗin mota, kuma a ciki zai samu riba. Kai kuma kai ma kana da hankali da basira, ka san dai mutumin ƙauye ba zai ɗauko hatsi kwano biyar, ya ɗauko kaza guda biyu ya kawo maka haka kawai ba, kuma ya hawo mota ya taho ba. Sai ka lissafa to a nawa ya zo, a nawa zai koma, kazan nan za ta yi nawa, hatsin nan zai nawa, kaga ya kashe misali 10,000, sai ka bashi 20, kaga ya samu riba 10. Amma in ka bashi 5, tafiya zai har ya je gida ya rama Allah ya isa. To da shi yara da ke ka dai dama ya game zai samu. To duk waɗannan da ƴan maula da ƴan wane ne? da ƴan roƙo da ƴan tumasanci da ƴan
maula
ƴan maula da ƴan bara da ƴan raraka su masu bara sune suke zama a gefen titi su kuma su ko da kwanan su ko da buhun su ko da jakar su ko da kaza su kuma ya dangana ga irin shi ma mutumin siffar da yazo da ita da irin yadda kaga tausayin zaka iya tsayawa wani yazo gindin motar kai dame kai dame ka wani kuma ya zaura kai zaka tsallaka ka bashi wani yaro ne wani macece wani tsoho ne wani babba ne wani yaro ne ga su nan iri-iri jirin waɗannan suna nan wato akwai inda yake mutum zai iya yin haka akwai inda ba zai iya yin haka ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam a ruwayan bukhari hadisi mai lamba ta 1474 da ruwayan muslim hadisi mai lamba ta 1040 da kuma ruwayan nasa'i mai lamba ta 2584 annabi alaihi salatu wassalam yace daga hadisi abdullahi dan umar matsala wato roko ba zai gushe ba ɗayanku har sai ya zo ranar alkiyama babu ko kwarzanan nama a fuskar idan kana yawan roko kana roko to nama fuskar ka kake ciccirewa sai ka zo ranar alkiyama a ganka kwarangwal ko ai tashi da nama amma kai fuskar ka ba nama to da ganin ka an san kai maroki ne duk ka ciccinya naman fuskar ka wajen rokon mutane da kake yi sannan wata ruwaya ta bukhari da muslim daga abu hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan mallakar kaya kai ne da wancan gidan da wancan gonar da wancan kangon da wancan motar da wancan unguwar da wannan estate din ba shine arziki ba shine wadata ba wannan sunansa kuɗi sai ce wadata shine wadatar zuci in za a baka duniyar nan in baka da wadata sai ka nemi hada maka da wata duniyar daban amma kana da wadata iya na gaban ka ya ishe ka sai kaga wadatar zuci ake bukata ba wai yawan abin nan ba kuma wannan shi yake nuna wasu zaka ga duk irin arzikin su arzikin ya hana su ci ya hana su sha ya hana su bacci ya hana su shan magani ya hana su hutu har lokacin iyalan su ma su ba su da shi kuma kai magana sai masu arziki ne eh arziki shine wanda ya baka dama kai sallah a matsayin ka na musulmi kai addu'a arziki shine wanda ya baka dama kai bacci ya baka dama kai hutu ka huta ya baka dama ka ci abinci ya baka dama kai ka ba lokaci iyalanka shine arziki amma arzikin duk da ya hana ka waɗannan to me amfanin sa a gare ka kai baka samu kai bacci ba baka samu ka ci abinci ba baka samu ka sha magani ba baka samu kai sallah ba baka kula da iyalanka ba baka huta ba ma kaga wannan akwai wahala sosai a cikin sa shine annabi alaihi salatu wassalam a hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi ma mai lamba ta 1539 da ruwayan muslim da cikin musnad na imam ahmad da ruwayan abdullahi dan mas'ud da abu hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam yace miskine ba shine wanda yake dawa a fitsa kanin mutane ana bashi dabino daya ana bashi dabino biyu ba ko ana bashi loma daya ko loma biyu sai dai miskini na gaskiya shine wanda bai samu wata wadata da za ta wadatar da shi ba kuma ba mutane ba sa ganewa cewa yana da bukata balle su masa sadaka kuma baya tambayar mutane komai in kun ga dama su bashi sun ga dama su kibashi haka nan yazo hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya nemi wadata sai Allah ya wadatar da shi wanda ya nemi kamewa sai Allah ya bashi kamewa a zuci wanda ya nemi isuwa sai Allah ya isar da shi wanda kuma yake da wato daidai da ukiya guda to wannan idan ya je yayi roko to shine yayi naci sai shi sahabin da yazo tambaya sai yace to ni ina da taguwa kuma wannan taguwa ta wanda suna Yaquta ai tafi ma ukiya dan haka sai na fasa tambayar da nazo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata sai na kame na hakura haka hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ba faɗi irin wannan da hadisin Abu Hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake tambayar mutane dan ya tara da yawa to kamar yana neman wato garwashin mutane ko ya karba da yawa ko kuma ya karba kadan garwashin wata da yake sawa a fuskarsa sana hadisi abdullahi dan mas'ud yake cewa wanda ya tambayi mutane alhalin yana da wadata zai zo ranar alkiyama duk fuskarsa an yakushe ta an jijje mata rauni a fuskarsa saboda wannan wato roko da yake yi da kuma wato zuwa a fitar mutane ashe addinin musulunci addini ne na nema ya zuga mutane su tafi kasuwa su tafi gona su yi kasuwanci su yi sana'a su yi noma su yi kiwo su yi kasuwanci su yi aiki su yi karatu kowa ya zama cikin wadata ya zama masu bukata din kadan ne har a wayi gari cewa ba za a ga masu bara akan titi ba ba za a ga ainihin mutane cikin wahala cikin talauci cikin rashin samu ba ko ba mutane ana ba su dan su je su kashe ba in kana ba mutum ya kashe kara masa talauci kake ka ba mutum ya juya ka koya wa mutum kamun kifi yafi ka bashi kifin gashashe don wanda ya saba cin kifi gashashe zuciyarsa mutuwa za ta yi tunda kullun bashi ake a gashe ranar da mai bashin baya nan ba zai iya zuwa inema ba don haka a koya mutane sana'a koya musu ilimi a buɗe wajen koyar da sana'o'i maimakon ka dauki miliyan ka ba mutane ka je ka koya masa sana'a in ya iya ka bashi jari ya je ya juya akwai wani dan clip da na gani abin mamaki wasu sun tawo su biyu sai ga wata mata tana bara akan titi dan zai bata kuɗi sai dan ya rika nan sai yace ba za a bata ba zo mu tafi ita ya zan yi sadaka ka hana ne yace ba hana ka ne ba zo ne mu tafi da suka je bakin kanti sai siyo ruwa katan daya sai zo ya aje a gaban matar sai ya bude ruwan sai ya dauko guda daya sai ya aje mata kuɗi yace kai ma su yi ruwan ka bata kuɗi duk wanda zai wuce ya ga ruwa take sayawa zai saya ya bata kuɗi ya san ai ba ruwan ne bukata ba ta kare mutuncin ta ne ta hanyar aje ruwan a gaban ta bayan sati da suka suka tare da ta har ta yi yan rumfa ga lemo ga ruwa ga kaza suka tsaya yace to kaga ni ba kaga mutuniyar ka wani an ka gani ma wani zai zo maka bakin mota ne da tishu ai kai ka san ba tishu ko hankici ya nuna maka ga abin da yake siyarwa bai roke ka ba amma sana'a kai ka san tana bukatar taimako ya mika maka hankici ko ya mika maka tishu ko ya mika maka goro ko ya mika maka fiya wata yana nuna maka kenan ina da bukata amma bazan iya fada ba sai na fake da wannan sana'ar to kai kuma sai ka bashi jarin da wata rana sai ka ga ya ci gaba a rayuwarsa irin wannan haka za ka ga kasashe da yawa haka suke yi sai ga wani ya zo bakin titi yana kada jita wani kaga yana sai da tishu wani kaga yana sai da hankici wani yana sai duk mabarata ne fa amma kuma baka ga bara a bakin su ba sana'ar da suke zaka duba kankanuwa ce sai ka dauki jari ainihin wato sai ka ba su irin wannan shine musulunci yake zuga mu akan mu wannan mu taimaka mu yi sana'a mu yi aiki don mu taimaki marasa shi mu daga su mu kara musu daraja su je su nema su rike kansu su rike iyalansu to Allah ya wadata mu Allah ya mana arziki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya malam mai tambaya tana cewa ta haihu ne sai jinin ya dauke kafin kwana 40 bayan kwana 6 sai ya sake dawowa har yanzu bai dauke ba gashi har yau har ya haura kwana 60 amma yanzu ruwan kasa-kasa ya koma yaya zan yi da azumi na akwai bukatar ki je asibiti shi jini na biki na haihuwa shari'a ta masa iyaka da kwana 40 amma zai iya daukewa a ranar da aka haihu ma kin haihu yau sai jini ya dauke yau sai ki wanka ki cigaba da sallah kin haihu bayan sati 1 sai jini ya dauke sai ki wanka ki sallah bayan sati 2 bayan sati 3 sai kika ga bai dauke ba har ya kai kwana 40 to sai ki tsaya daga nan ki wanka ki cigaba da sallah ko yana zuba in ya haura kwana 40 ba za ki daina sallah ba sai dai ki je asibiti ki nemi maganin da zai tsayar da shi to kiman naki din nan kin ga yana miki wasa yazo yayi sati ya dauke ya karu ya ragu to sai ki je asibiti ki ji wai jinin haihuwa na ne har yanzu bai kare ba ko ko wani ciwo na samu nake bleeding nake zubar da jini kin ga likita zai bincika sai ya ga maganin da zai baki wanda zai tsaye da jinin sai ki cigaba da ibadarki saboda haka in dai jini kika ga ya haura wannan kwanakin ko da brown ne ko shudi ne ko ja ne ko ma wani kala ne ko baki ne kawai ki je ki wanka ki cigaba da sallah malam yaya lujuban ziyarar makabarta yake kuma menene falalarsa zuwa makabarta kashi uku ne akwai zuwa makabarta a shirkance akwai zuwa makabarta a bid'ance akwai kuma zuwa makabarta a sunnance bambancin su shine zuwa makabarta a sunnance shine wanda yaje makabarta dan abu uku na farko domin ya raya fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah da na ce ku daina zuwa makabarta lokacin alfahari ake sai a ce kai dan garin nan ne in mun isa mu je makabarta ka nuna mun kabarin kakanninka nawa ne ni nuna maka wancan kabarin da wancan da wancan da wancan da wancan duk kakannina ne wannan gaggona ne wannan innata ce wannan kawuna ne wannan aboki na kai nuna mun naka alfahari ake da zuwa makabartar sai aka ce a daina zuwa to daga baya da aka fahimci cewa ba wannan bane bukatar sai aka canza cewa ku je yanzu za ta tuna muku lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da daddare ya tafi makabarta don ya je wa sahabbai addu'a kenan zuwa yunkurin tashi a je makabartar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan na biyu ana zuwa makabarta ne don a tuna lahira ba dan kai alfahari da wanda suke kwance ba a'a sai dan kaga alhaji wa ne gashi a kwance malam wane gashi a kwance his excellency wane gashi a kwance honorable wane senator wane alhaji wane hajiya wance aboki wane professor wane doctor wane sai kaga cewa shi duk abin da ake da shi a duniya karshe mutuwa zai kowane mukami ka rike kowace dukiya ka rike kowane office ka rike kowane ilimi kake da shi wata rana sai an ganka a cikin kasa wannan sai ya sa ka rage guri ka rage alfahari da takama da girman kai da jiji da kai ka dinga tuna cewa wata rana kai ma zaka zo ka kwanta yadda malam wane ya kwanta ya fika ilimi ya fika karatu amma ya kwanta ya fika ilimi amma ya kwanta ya fika takaddu wata kila professor ma hadda kari amma ya kwanta doctor hadda kari ya kwanta alhaji wane ne mai dukiya shi ma ya kwanta kaga sai ka tuna me sai ka tuna lahira to wannan shine abu na biyu na uku shine zaka wato ainihin yi musu addu'a su ma matar zaka yi musu addu'a assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kai musu addu'a ya gafiru Allahu lil mustaqdimina mina wal musta'akhirin kai addu'a gare su kai addu'a ga waɗanda suke kwance a gurin ka kuma yi musu sallama waɗanda ka san su kaga wannan shine a sunnance kenan zuwa makabarta a bid'ance kuma shine ka dauki wani nau'i na ibada ko wani abu cewa zaka je kai a cikin makabarta inda ba a yi wanda wasila ne zuwa ga shirka ce tashi ce to ai saboda kabarin wane wali wane ne akwai dan sanyi sanya a gurin akwai dan danshi danshi a gurin akwai dan kaza kaza a gurin bari in je ziyara gare shi zauna a gurin yi lazimi kaza ko ne addu'a kaza ko ne zikiri kaza da itikadin cewa kamar addu'a ka a kusa da kabarin ko a daidai kabarin ko akan kabarin ta fi karbuwa kaga wannan mutun ya aikata me ya aikata bid'a inda shirka take shigowa kuma wajen ziyarar makabarta ka dauka cewa wannan da ke kwanci a cikin kabarin in ka gaya masa bukatar kaza ta biya ba na yin ba wani yaje ya ce ya kai shehi wane ko ya kai wali wane ko ya kai malam wane ko kai mai girma wane muna da bukata ina cikin larura ana cikin damuwa ka biya mana to yanzu ban da damsul basirati wanda Allah ta'ala ya dauki ransa yaje ya kwanta a kabari yana jiran hisabi ya zaka je ka ce biya maka bukata kai ka san mai biyan bukatan nan Allah ne shi yake da bukatar kai masa addu'a ba kai zaka je ka gaya masa taka bukatar da taka damuwar ba a'a shi damuwar sa zaka gaya wa Allah ya masa Allah wane yana kwance in dan aljanna ne ka kara shi ciki ya kara shiga sosai in dan wuta ne Allah ka fito da shi ka kai shi aljanna idan abin da ya maka munana ne ka yafe masa in kyawa wane ka karba ka amfane shi da zuwa makabarta amma an ka je gurin sa cewa shi kai ka je da larura wata ta zata ce ba ni da da kai mai wannan kabari ba ni wani ya ce ina da kasuwanci amma kasuwancin ya tsaya ya kai wannan mai kabari ba ni wani ya ce a Najeriya muna cikin wahala ya kai wanda kake kwance a wannan kabari fiddamu to shi ma ya fita daga cikin inda shi ma kabarin sa shi ma kabarin nasa ba a Najeriya yake ba kaga to saboda haka wannan shine ziyatar makabarta a shirkance shine ka dauki haƙƙin Allah ka kai wanda yake kwance a cikin kabari ziyara a bid'ance ka je kai wani abu na Allah a cikin makabartar da nufin cewa anan yafi a masallaci yafi a gurin da Allah ya keɓance domin ibada gashi ba bauta musu kai ba amma wannan zai iya bayuwa Allah ka je ka bauta wa a cikin makabartar amma kuma wato da itikadin cewa kamar yin bauta a gurin yafi ba su ka bauta wa ba ba su ka roƙa ba Allah ka je ka roƙa amma a gurin da itikadin cewa to zaka wannan ba shirka bane amma wasila ne zai iya kai ka wata ranga ka je kai shirka saboda haka shine bambanci tsakanin ziyartar makabarta a sunnance a bid'ance a shirkance saboda haka sai mutun ya ga yadda zai kiyaye bid'a da shirka a wajen ziyarar makabarta yayi ta yadda shari'a ta kawo da kuma abubuwan da ake yin an je makabarta muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akwai faro katan uku daga Hafsa kagarawal a bawa malam Allah ya biya mu bukatuna liyafu na yara da riguna a bawa marayu Allah ya ji kan babana ya mana albarka ni da mijina to Allah ya ji kan babanki ya miki albarka ke da mijinki waɗanda suka musulunta akwai patient Yakubu mai shekara 25 daga Nayinawa ta zo ta karba addinin musulunci akwai Fatima Yakubu mai shekara 25 ita ma ta zo ta karba addinin musulunci wato ai ta koma kai Fatima Yakubu akwai Mary Shitu mai shekara 18 ta zo daga Ayaba ko Dilliri ko Ayaba ne Ayaba sosai to daga Ayaba Dilliri yanzu ta koma Maryam Shitu daga Mary Shitu ta koma Maryam Shitu wacce daga tashin Yakubu ta koma Fatima Yakubu daka muna addu'a Allah ya tabbatar da su a cikin addinin musulunci Allah ya karba addinin su wanda yake an dauke min dana a kofar gidana an bar min lamban waya ko ba ta shiga mallam ya tani da addu'a to Allah ta'ala ya bayyana da danka da aka dauke akwai ta baiwa Allah ma ta yi mata addu'a ita ma yau wata 4 da kwana kusan 7 bata ga danta ba kuma ta yi ta buga wayarsa ba ta shiga kuma tana neman a tayata da addu'a Allah ya bayyana shi to Allah ya bayyana shi a tayi mu da addu'a zamu fara jam to Allah ya sa a ci jam din Allah ya sa a samu maki da yawa da zai sa a shiga jami'a a karatu mai amfani mallam asa yaran ma cin addu'a to muna musu addu'a Allah ya shirya su in shirye yuni in ka gararu ne Allah ya shiryar da su akwai mara lafiya Allah ya bashi lafiya zamu yi jarabawa na promotion muna roƙon addu'a to Allah ya sa promotion din ya zama alheri ya kuma samu ci gaba da sauran bukatu na jama'a duka muna tawassali da sunayen Allah da sufofin sa madaukaka duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai abin tsoro Allah ya tsare masa Allah muna roƙon sa ya bamu duniya mai kyau ya bamu lahira mai kyau ya tsare mu azabar wuta Allah ya ji kan iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah muna roƙon masu lafiya cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu wadata Allah ya sa wadata su ta dawwama cikin alkhairi da ci gaba da taimakon jama'a da taimakon addini da taimakon kansu wanda ba su da wadata Allah ya ba su wanda arzikin su yake sama Allah ya rike musu wanda yake yin kasa Allah ya tare musu wadanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tare musu lafiya wanda suke da iyali Allah ya musu albarka su da iyali wanda ba su da shi Allah ya ba su masu albarka wanda suke karatu suka gama Allah ya ba su aikin yi wanda suke tsaka karatun Allah ya ba su nasara a karatu wanda suke da aure da iyali Allah ya wansu albarka da iyalan wanda ba su da iyalan Allah ya ba su masu albarka wanda suke da damuwa kowace iri ce Allah ya yi musu Allah muna roƙon sa ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka mata albarka Allah dukkan bala'i da yake tattarowa Allah ka tare mana shi Allah muna roƙon ka kawo wannan arziki kawo wannan kasa ta mu arzikin lafiya ya mata arziki zaman lafiya Allah ka bunƙasa kasuwancin mu Allah ka bunƙasa noman mu Allah ka bunƙasa kiwon mu Allah ka bunƙasa tsaron mu Allah muna roƙon ka shugabanni na ƙwarai masu amana masu kirki masu tausayi masu adalci Allah muna roƙon ka shugabanni masu amana masu gaskiya masu adalci masu san talakawa masu yin aiki don su kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah muna roƙon ka afuwarka da rahamarka da jin kanka da alkhairin ka Allah ka raba da mu Allah muna roƙon ka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙon ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah muna roƙon ka ba mu jannatul firdaus Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta ra'atan lana min kulli sharr subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka